Ya Allah, ya Allah, me roka. Allah, ni kai ne na roka baro chika tong ka hui ba. Kuja maha tambaya ni keda. Kuja maha tambaya ni keda.
Masu saurara, salamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon jiya muka gabatar da muryar Liya Sharibu da kungiyar Boko Haram ta fitar karan farko tun da suka sace ta sama da watanni 6 da suka shige. Murya da iyayenta Rebecca da Nathaniya Sharibu suka tabbatar cewa ta tace. Suka kuma ce tun da aka sace ta har zuwa lokacin da muka hira da su babu hukumomin da suka taba tantubar su dangane da wannan lamari. Barista Emmanuel Ogebe, wani lauya mai zaman kansa a nan Amurka kuma dan fafatukar kare haƙƙin bil'adama, yayi tsokace dangane da jin muryar Liya a hirarmu da shi da jin bullar wannan faifai.
Mun ji dadi da mun ji Liya tabbata kuma yawanci tana da rai kuma muyi kokari a sake ta. Wannan proof of life da aka kira shi ya kamata gwamnati na Najeriya su yi amsawa. Yanzu muna son gwamnati na Najeriya da su fada gaskiya masu maman Liya da baban Liya inda Liya take. Da biyu, me za su yi su dawo da ita gida? Number two, muna son gwamnati na Najeriya su yi investigation, mu gani, dukanmu mu gani me ya faru da an dawo da yawancin classmates nasu amma ba su dawo da Liya ba. Su nuna cewa Krista da Muslim a Najeriya dukanmu ɗaya ne. Shi ne ya sa muna cewa su dawo da ita Liya. Number three, mun ce wai su yi investigation me suka yi da kudin ransom da aka bayar ma Boko Haram. Yanzu United Nations sun ce wai Najeriya sun ba da kudi, gwamnatin Najeriya sun ce wai ba su ba da kudi ba. So akwai wani magana a nan ya kamata su duba mu san gaskiyan maganan nan. Banda wannan, ya kamata dukanmu mu zauna mu yi addu'a ma Liya ta dawo.
Yawato ku da kuke fafatuka ganin cewa an ceto ƴan matan da kungiyar Boko Haram din nan take sacewa, ba Liya kaɗai ba, ba ƴan matan Cibo kaɗai ba, mata da dama da kungiyar Boko Haram din nan ta sace cikin shekarun da ta shafe tana ta da ƙayar baya. Ainihi menene za ku ce yake babban kalubale a cikin wannan fafatuka da kuke ko kuma yunkurin da ake na ceto waɗannan da kungiyar Boko Haram ta sace?
To kin san sun sace mutane da yawa. Yanzu su gwamnati sun ce wai suna da victims fund, suna da kaza kaza, ba mu san ko suna amfani da gaske ba. So muna son gwamnati su zo su taimake su da gaske. Duk wanda suna son su koma gidansu su je su yi noma ko makaranta, ya kamata gwamnati su sa hannu su taimake su.
To da yake ku kuna aiki sosai a cikin waɗannan mutane, ku kan shiga waɗannan yankuna, akwai korafe-korafen da akan yi cewa kungiyoyi masu zaman kansu da dama sukan shiga ne da sunan taimakawa waɗannan kungiyoyi kuma ana ba da makudan kuɗaɗe, amma kuɗaɗen da ake bayarwa idan aka je a zahirance za a ga wahalar da mutanen ke ciki tafi kuɗaɗen da ake cewa an kashe yawa.
Har yanzu ba mu gane ba ina kudin abincin victims na Boko Haram. Da su suka ce wai ci Lawal Babaci ya cinye masu kudi. Yau gashi nan yana tafiya yana siyasa yana cin raya abin shi. Ai bai kamata ba. President Buhari ya dawo ya ce wai zai kulle duk mutane da sun sace kudin Najeriya. Gashi kuma mutane suna yunwa suna mutuwa a camp. Ai bai kamata ba.
Barista Emmanuel Ogebe, wani lauya mai zaman kansa a nan Amurka. Mun yi kokari domin jin ta bakin gwamnatin tarayyar Najeriya, sai dai haƙanmu bata cimma ruwa ba. Kan wannan batu, wakilin Hassan Maina kaina ya zanta da Dr. Kole Shetima, shugaban cibiyar bunƙasa demokuraɗiyya da ci gaban ƙasa ta Najeriya, ga kuma abin da yake cewa.
Inda akwai yadda za a yi a samu a faɗa ta da iyayenta da kuma sauran jama'anmu, a shi wanda ya fi alheri gaba ɗaya. nake ganin cewa wata kila gwamnati za ta yi kokarin ta yi tattauna da mutanen da suka rike ta a ga cewa an maida ita zuwa gidansu. Ko da yake kuma na san gwamnati kuma kafin su yadda su yi haka ɗin dole su san akan wani irin yarjejeniya za a shiga kafin a sake ta. Zai yiwu da a ce ko za a ba da wani abu kafin a sake ta ko kuma su wanda suka kai ta za su yi ce sun yafe sun kisa bijin dahi za su yi ya su sake ta ko kuma akwai ƴan uwansu wanda ake riƙe da su watakila za a yi a yi a fansa da su. To kaga kowane irin dabara ne akwai dabarun da za a yi watakila da zai sa addu'a ba su.
Yawwa to kuma iyayen Iliyas Sharibu sun ce tun daga lokacin da ƴan Boko Haram suka kama ta har yanzu babu wani gwamnati ko ta Yobe ko ta tarayya da ta tuntuɓe su akan wannan batu ko kuma ta gaya musu ga halin da ake ciki. Me wannan yake nufi misali?
Gaskiya kam kowaye ne wanda ƴarsu aka zo aka rike ta aka yi har watanni 4-5 haka mutum bai ji komai daga garinsu ba dole mutum ya ji zafin abin da ya faru. Da yake mu ba mu san abin da yake tsakanin gwamnati da kuma iyayensu ba ko da ke iyayensu suka faɗa shi muke jin cewa har yanzu ba a tattaɓe su ba. Fatan da muke shi ne cewa dai ko ma da ba a samu an sako ƴarsu ba ya kamata a dinga ba su haƙuri a dinga yi musu magana a nuna cewa dai ana jin tausayin abin da ake ciki maimakon ko magana ba a yi musu ba. To kaga iyayen wannan za su gani kamar cewa ai ba a damu da shi su ba shi yasa abin da yake faruwa kenan.
Shugaba Muhammadu Buhari babban abin da ya yi kamfen da shi a lokacin da yake neman shugabancin Najeriya shi ne batun tsaro. Kawo ƙarshen tarzoman Boko Haram da kuma tabbatar da an sako ‘yan matan Chibok da ma duk sauran mutanen da ‘yan Boko Haram suke garkuwa da su. Amma a halin yanzu akwai kusan sama da ‘yan matan Chibok 100 a hannun ‘yan Boko Haram da kuma ita wannan yarinya daga jihar Yobe wato Iliyas Sharibu. Yaya za ka auna ƙwazon gwamnatin Muhammadu Buhari a wannan fanni?
Na farko dai za mu ce alhamdulillahi an samu ‘yan mata an zo an haɗa su da iyalansu na tabbata kuma iyalansu sun ji daɗin abin da ya faru. Kuma mun san da abin da kan ce shi ne har yanzu akwai ‘yan matan da har yanzu ba a san inda suke ba ba mu sani ba ma ko suna raye ko kuma Allah ya ɗauki ransu. To nake ganin cewa gwamnati dole ta yi ƙoƙarin ta ga cewa dai in wannan ‘yan matan suna raye ne a yi ƙoƙarin a maida su zuwa mashigansu. Fatan da muke yi shi ne dai kowa dai ya kai zuciya nesa a yi ƙoƙarin ita ma ta zo ta koma iyayenta ta zo ta zauna a cikin jama'a.
Yawa to dokta a ƙarshe na san ka saurari ko kuma ka ga bidiyon da su ‘yan Boko Haram suka fitar na Liya inda take kira ga gwamnatin Najeriya da a taimaka a karɓo ta. Duba da take-taken gwamnatin Najeriya da kuma halin da wannan yarinya take ciki, kai yanzu kana da ƙwarin gwiwa da cewar za a iya karɓo wannan yarinya cikin lokaci kankani duba da har yanzu kamar abin shiru ake ji?
Eh to mu dai da yake ba muna cikin gwamnati ba za mu san wasu abubuwan da yake faruwa ba. Fatan da muke yi shi ne cewa dai gwamnati ta yi ƙoƙarin ta da cewa wannan yarinya ita ma an samo ta an zo an haɗa ta da iyalanta da kuma sauran jama'anta. Domin kuwa mun san cewa kowane ranar da ta yi zaman ta cewa ba ta kusa da gidansu da sauransu mun san iyayenta suna shan wahala suna jin nauyin abin da ya faru musu. Ni kuma na tabbata cewa su ma wanda suke gwamnati sun san cewa inda kamar ‘ya’yansu ne wanda abin da ya faru musu za su yi ƙoƙarin su ga cewa an maida ‘ya’yansu zuwa ga wajensu. Haka kuma dai dole ne gwamnati dama ɗaya daga cikin muhimmancin aikin da ya kamata gwamnati ta yi shi ne ta kare rayukan jama'anta. Saboda haka wannan nauyin duka ya zama cewa babban nauyi ne wanda shi shugaban ƙasa da makamantansa da kuma sauran sojoji da sauransu duk yana kan wuyansu.
Dr. Kole Shatima a hirarsu da wakilinmu Hassan Maina Kaina. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Muna kuma fatar Allah ya haɗa Iliyas Sharibu da sauran ‘yan matan Chibok da kuma dukkan waɗanda ƙungiyar Boko Haram ke riƙe da su da danginsu lafiya cikin alherinsa. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da Hassan Maina Kaina da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com da alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya. Komi dan su muke, ashe mu maza bayin muke.